لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منعم الله تبارك وتعالى بوريا ليستاك دعوة أولا تمسينا القرآن والجرمة منا تكن سورة المؤمنون منا كان آية تكي بينا لدبا واتو جدا منفدي أبو بواد كيسا جدا يأي البركة sannan kuma mun yi magana akan al-istizan salat sai tambayar mu ta jiya mai yasa Allah ya shar'anta neman izini a shiga gidan mutane kafin mu ci gaba da wannan akwai tambayoyi wani ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi malam da fatan an sha ruwa lafiya Allah ya karba mana ibada amin malam tambaya ta anan wato ita ce to ana jam'i ne sai ba'adi ya kama su a raka'a ta biyu ni kuma ba su samu raka'o'in ba to malam in suka in da suna gani in wannan rubutun bai yi ba ina ga yana sai ce in suka yi su jira ni ma zan yi ne wala'allah don ba ka yi rubuta ba na rama waɗanda suka wuce min ko ba zan yi ba kamar bai iya fitowa da tambayar su yadda ya kamata a dai rubutun da ya yi sai ina da kawai watakila ina yi idrakin maganar da yake mu cewa ya samu raka'a ya samu liman raka'a biyu ya samu to amma wai ba'adi ta kama liman da sauran mamu to shi idan ya tashi idan liman zai yi ba'adi zai bi ne ko sai ya cika tura kawunsa guda biyu da suka tsere masa lallai abinda ya fi dacewa shi ne idan ka samu irin waɗannan ka idan liman ya yi ba'adinsa kai zai ka tashi ka ci kora kawunsa guda biyu da suka tsere masa sannan kuma sai ka yi ba'adi an gane magana ko sun an tsere maka raka'a biyu ya samu biyu idan liman ba'adi ta kama shi a cikin sallar ko a raka'o'insa biyu ne ba'adin ta kama na farko ko a na biyu ne duk dai a inda ta kama so sai ka jira liman idan ya sallame lokacin da zai ba'adi kai sai ka tashi ka ci ko raka'o'i guda biyu idan kai ma ka sallame kai sai ba'adi tambaya ta biyu ya ce malam wato akan iskar da yake fitowa yake fitowa mata ta gaba, malam yana yawan samu in ina ibada, shi malam sallan tana yiwuwa ko in ya same ni sai na sake sallu. So galibi din wanda yana faruwa ga mata, gabansu yana fitar da wata iska wani lokaci. To in dai ba ya fitar da wani ruwa ba, jinsa ake yi, shedan yana da busa ire-iren waɗannan. Saboda haka zala ya ce ɗayan biyu ne yake tabbatarwa, ko dai wari ko kuma ƙara. Idan ya yi ƙara ya fitar da wani abu na mawalamin suna da saɓani, tunda ai gaban mace ba ya fitar da rihin da ake sake mishi a gaba. Dubura ce take fitar da wannan, tun da fitar a Larabawa. Shi kuma maza Allah ya ce sai ya fi ɗaya biyu ko ya ji wari ko kuma ya ji ƙara. Amma wannan wasu malamai suna ganin shi abu ne ma'afu da baya fitar da komai, ƙarar yake yi ko kuma mace za ta ji kamar ya fito mata da iska. Wannan wasu malamai suna kallon sa ma'afu, inda ba illa yake fidda iska sai toro da alwala ba. Wallahu ta'ala a'lam. Kace tambaya ta uku, malam na yi azumi daddar shan ruwa sosai, na ji alamar rashin tsarki. To na mawan gani idan kawai zan amsa tambaya a kan wannan, idan mace, amma ban gane abin da suke tambayar, idan mace dab da shan ruwa sai jinin ke yi, to an tafi a kan cewa ko da minti ɗaya ne ya rage a sha ruwa, wannan azumin ya ɓaci, dole za ta rana shi. Kawai shi ne abin da ya kamata su ɗauka. Yanzu alamar rashin tsarki to akwai wani kokonto. Saboda haka kuma ko da minti ɗaya ne ya rage, alfijiri ya keto sai jininta ya ɗauke, to nan ma kuma ya zama mata wajibi ta azumin wannan rana. Na wannan take assalamu da kawai ke ko take ne ban sani ba, gashi nan dai assalamu alaikum malam, Allah ya ƙara lafiya ya ji kan iyaye abin. Wannan tambaya ta shi ne, lokacin ina ɗan mata, idan mun yi jinin al'ada shi ke nan sai mu daina yin sallah, sai ran da muka ga dama, ko kuma idan muka sha azumi a watan Ramadan ba ma biya. Wallahi malam abun yana damuna sosai, malam meye ne mafita. Yanzu ma girma ya zo, amma na gagara samun natsuwa. Shi dama matsalar mutum ya yi yarinta bisa sabo ko bisa tonata dokokin Allah, mafi rinjaye ɗan adam zai yi nadama a ƙarshe. Saboda kuma ta riga ta fi idan sun yi jinin al'ada kafin kenan, lokacin ma hukuncen shari'a duka ya hukunta, ba wani abu da ya rage illa wajibin wannan abu shi ne kuma dama ita mai al'ada an ce ta sha azumi amma idan azumin ya wuce za ta rama ta yanzu bar matsalar ki guda ɗaya shi ne ba ki ma san iya azumin da kika sha ba a wancan lokaci wala Allah da kin sani sai a ce a rama don dama abin da Allah ya ce kenan idan jinin ya ɗauke a rama to yanzu ba a san iya adadin ba sai dai ki bi ra'ayin malikiya suna kallon ka yi kirgaro sai ka yi kiyasin cewa ka sha azumi kaza to sai ka rama ita kuma sallah matsalar ta nan ma malikiya suna kallon sai dai ka yi kirgaro su ma ka rama amma idan ka bi ahalin wasu masabar kuma mutum idan ya bar sallah babu uzuri da gangan to ana ganin ma ya karfuta ne to amma dai malikiya suna ganin cewa nan ma ɗan adam zai yi ta lissafo iya sallolin da yake da tunanin ya sha sai ya biya ya rama wallahu ta'ala a'lam irin waɗannan abubuwa matsaloli ne ma masu girma kuma ana wasa da su kuma dama galibi daga gabar matasa ta fi faruwa yanzu haka za ka samu wasu suna azumi ba sa sallah to sai ka rasa ko me amfanin azumin koko to ba ka sallah don me ne yin azumi kuma ba sai ka bari ba ka zama kan ta gajen kafiri sosai ya mana sallah mala mutum ya batta ai ita ce imanin din za a lafiya wanda ya tsayar da sallah ya tsayar da addini ne gaba ɗaya wanda kuma ya batta to ya rusa addini ne gaba ɗaya saboda sallah ita ce connector tsakanin ka da ubangiji iya don haka a daina wasan da harkar sallah za a yi nadamar nadamar da ba za ta yi amfani ba don haka duk wani mai jin yarinta ko duk wata mai jin yarinta ta mai da hankali kuma ya mai da hankali saboda ita wasa sai ka gama rayuwar ta zama ba ta da albarka ga shi ka kare shekaru ka tsufa amma ba ka da albarka a cikin rayuwar gaba ɗaya saboda da can baya ka wulaƙanta dokokin Allah shi ya za da ƙarshe ba za ka yi zarar da ba za ka yi mutunci don haka matasa a mai da hankali ƙwarai da gaske a mai da hankali a daina wasa da sallah duk wata hauma-hauma da za ka yi a duniya kada ka yarda maganar sallah ka rinka barin ta ko kana wasa da ita idan ka yi wasa da sallah to makomar za ta yi maka kyau Allah ya so ki na za mu ci gaba a kan wannan aya ta yi da zina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum sai mu amsa tambayar mu ta jiya da za mu tashi muka yi na
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون
الله تبارك وتعالى يا kira masu imani ya kira su kuma ta yi hannu hannun da ya yi shi da ya ce kada ku shiga gidajen mutane inda gidan ba na ku bane har sai kun nemi izini sannan kuma kun yi sallama a mutanen wannan gidan Allah ya ce yin haka shi ne ya bi muku tsarki kuma yin hakan zai sa ku rinka tunani majid ya ce idan ba a samu kowa ba a cikin wannan gida duk da ba a samu kowa ba Allah ya ce kada a shiga har sai an samo izinin shiga ne sai ya ce idan an ce muku ku koma kila kun samu wani amma ya ce a koma majid ya ce to a koma Allah wato wannan shi ne abin da ya zama ku tsarki Allah kuma masani ne da abubuwan da kuke aikata ya ce babu laifi a kan ku shiga wasu gidaje da ba a zama a cikinsu ba wurin kwana ba ne ba wurin zama da iyalai ba ne babu laifi idan kun shiga irin waɗannan gidaje kamar shaguna a kasuwa wanda ciki akwai amfani laifi babu laifi Allah ya san abin da kuke bayyana su kuma Allah ya san abin da kuke koyi waɗannan dokoki da aka sa wani zai gan su da tsauri da kuma zai gan su da wahala kuma ayoyi ne waɗanda suka zo su karya al'adu marasa kyau domin al'ada ce mara kyau ka kutsa kai gidan mutane ba tare da izini ba al'ada ce mara kyau ka zo babu izini kawai ka afka mutane cikin gidansu saboda asali an yi gida don haka ya sa ba a bar shi ta kofa ko ina ba sai aka yi masa kofar shiga kuma aka saka murfi wani yana nuna maka yadda aka shata gidan gida an shata shi ne don ya rufa wa mai shi asiri ya hana shi kallon tsiretinsa shi ne za ka gani hatta a cikin gidan duk ɗaukuna za ka same su da ƙofofi a ga manzon Allah ya ce idan ka zo kwanciya ka yi azkar na kwanciya sannan ka yi bismillah sai ka rufe ƙofar to ko shaitan an hana shi ba zai iya shiga ƙofar to ka ga kenan saboda sirrin ka ne haka Allah ya shata waɗannan dokoki a kan gidaje amma wasu mutane za su ga waɗannan ladabba su musu tsauri saboda an saba shigewa gidajen mutane ba tare da yadda shari'a ta tsara ba shi yasa muka fara da abubuwan da suke ba mu gida albarka sannan muka biyo da hadisai kuma hadisan suna nuna wanda ya zo da addini Allah ya aiko shi a matsayin mai bayani akan addini bayan ya yi bayani kuma ya yi shi a aikace ya bayyana cewa izini sau uku ake nema idan an maka izini ka shiga in ba a maka izini ba ka nemi izini sau uku to ka koma kisa nassin Qur'ani ya ce in an ce ku koma to ku koma ne wannan shi ne ya fi muku alheri sannan kuma annabi ya yi shi practical bayan ya faɗi wannan bayani yadda muka ga ya je kofar gidan Sa'ad wato Sa'ad bin Ubada ya je gidan ya yi sallama har sau uku da ba a amsa masa ba ya juya daga baya aka bi shi kaga kenan ya koya maka kuma ya yi practical yanzu ya rage maka in kai lafazin ya yi allazina amanu ya shafe ka in fa ya shafe ka in kuma kana ganin ya yi allazina amanu kai ba ka cikinsu to sai kai abin da ka gada amma in dai kana cikin ya ayyuhal ladina amanu to dole ka nemi izini a gidan wani idan ka zo kuma in ya ce ma shigo ka shiga in ya ce maka ka koma sai ka koma domin dama dokar ta masu imani ne ba ta yan ta'adda ba ne kuma akwai yan ta'adda da kawai suke shiga gidan ne bayan an rufe gidan ku wasu ma har su kalla kofar waɗannan ƴan ta'addan ne saboda sun tsallake dokokin ubangiji tabaraka wa ta'ala kai kuma wanda za su zo su yi ta bugawa wato har sai sun tada kowa sun tada hankali kowa a gidan saboda kawai sun zo gidan mutum wani baya ma yi tsallan kawai dukan kofa yake kuma a kai a kai in ya dofa tsakanin dukan halallu biyu ba a samun minti guda sai ya sake duka kuma hakan zai yi ta yi har sai ya kusa da masu gidan watakila wannan jahilci ne ko ba hankali kuma ba ka san me take yi domin da ka san me take yi da ka saurara wa masu gidan ko me suke ciki ba ka sani ba ko lafiya ko bacci suke yi ko wani abu suke sai ka saurara shi ya sa Allah malamai suka ce to wai ma waɗannan dokokin dan mai Allah ya saka su to yanzu dan mai Allah ya saka su shine za mu yi kokarin mu baka amsa dan ka gane muhimmancin da yasa aka ce sai kana da ido domin har yanzu wasu suna kallon kamar gidajen wasu gidansu ne a'a gidan wani ba gidanka ba dan haka dole ka yi ladabi a kofar gidan kuma komin talaucin mutum in ka ga gidansu sai ka bi wannan dokar da gidan gwamna da gidan sarki da gidan ma'amu da gidan talaka da gidan malami duk ɗaya ne a gurin Allah dokar su ɗaya ne sai ka samu izini na sani ba zai maka daɗi ba amma ni ma ba yadda na iya saboda haka dole in karanta muku saboda haka Allah ya ce dai in ka ga baka iya bi ka bi za ku haɗu da Allah kuma ka ga baka iya bi baka ajiye masa kayanka wannan ma ba zai hana ka je wurin Allah din ba dole za ka je suka ce abu na farko da ya sa Allah ya ce sai an nemi izini abu na farko shi ne tasirul aurat Allah ya saka wannan doka domin ya rufe tsiraicin kowa saboda daidai lokacin da ka zo ka kutsa babu sallar ko dai matar gidan ba ta kimka ba watakila ka ga al'auranta ita kuma mace dama an ce dukkan ta al'aura ne in banda tafin annayenta da fita to kaga zai iya yiwuwa ka ga wani abu a jikinta to kallon wannan za ta ji kunya kuma in ma kai mai kunya ne mutumin kirki ne za ka ji kunya ba za ka so ka kalli wata mata halin da ba ne shi kenan a shi kenan hikimar da Allah ya saka wannan doka domin ya suturta kowa kada a ga tsiraicin wani wannan kenan abu na biyu ya ce shi ne an shar'anta wannan abu ihtiramu khususiyatil buyut an yi wannan ne domin a girmama keɓantuwar gidaje da abin da suka keɓantu a cikinsu domin gidaje kala-kala ne kamar yadda masu gidajen kala-kala ne wani komai na da za ka samu a wargajere a cikin gida wani Allah ya ba shi mata mai kimfi wanda daga an ci abinci za ta tattara kwanuka da komai a ajiye su a inda ya kamata wata kuwa matar gidan ba ta da kimfi in an ci abinci wanda aka zuzzubar yana nan kwanuka ko ina a jajjefe saboda haka khususiyar gidan shi ne kada a gane maka wannan tsiraicin kada ka je ka kallo ka ce o yanzu ashe duk yadda muke ganin mutumin in ka shiga gidan su malam za ka ga kazanta iri daban-daban to wannan a keɓe maka mutuncin gidan kuma ina jin kana son haka ko kada a fito ana tona maka a filin gida domin a girmama keɓantacciyar wato gidanka domin ya zamanto cewa shi karan kansa gidan an rufa masa asiri sai ga wani ya je ya shiga gidan wani sai dawo ya fita a yadda kake ganin kofar gidan ba haka cikin gidan yake ba a yi cikin gidan ba yi da kyan gani to wa ta kasa to don ka keɓe mutuncin wannan sai ya sa aka yi haka abu na uku suka ce daga cikin dalilin shar'anta neman izini shi ne tajannubul mufaja'atin 'alan nas domin a nisanci afkawa mutane ba zato ba tsammani wani mutum yana da zamantakewa kyakkyawa tsakaninsa da iyalan don haka in ka gan shi za ka ga da shi da iyalansa wasa suke yi abinci tare suke ci wata kila ya ba matar shi ita kuma ta ba shi ba abin da ba a iya yi cikin gida saboda da kai daga kai sai ita komai yana iya wani kuma rana ga wata kila irin yadda yake so haka matarsa take masa zama a cikin gida irin yadda ita ma take so haka mai gidansa yake don ba abin mamaki ba ne ka ga wani babba ne amma wata kila a gaban matarsa da gajeren wando yake da ko ba aibi ba ne ba aibi ba ne haka kuma wata kila ita ma za a ga mai yiwa daga ita zai yar burayya kuma suna zaune suna cin abincin su to fujua sai ga ka faɗan ba cikin gida ya za su bi a wasu yasa ka kalli abu kai ma ba ka son a maka haka so shi yasa Allah ya ce a ne san ci afkawa cikin gida fujua babu sanarwa babu neman izini amma lokacin da ka zo kana neman izini to in wando ne da sutura ya kada in yan kwanukan ku ne a gaje sun tara idan ita ma matar ga yadda take ne yanzu ta yi shiga ta saka hijabin da an yi komai a mutunce da karamci da komai haka za ka shigo na maka izini amma idan ka afka haka ba zato ba tsammani me zai faru saboda gidan mutum asirinsa abu na hudu suka ce dalilin umurta mutane su nemi izini imtisalul amri shar'i kowane ɗayan mu wajibi ne ya sadar da umurnin shari'ar Allah ya sadar da umurnin shari'ar Allah shari'ar Allah ita ce ta ba da umurnin a nemi izini wanda bi ya sadar da neman izini to ya yi ibada kamar kenan ashe neman izinin bautar Allah ce kuma ibada ce wanda Al-Qur'ani ya ba da wadanda abu na biyar shi ne ya ce daga cikin abin da ya za aka umurta shi ne adabin rafe ya ce wannan fa na duba ne masu girman daraja saboda kariman mutane karimai ma'ana masu daraja masu kima masu mutunci su ne suke da kare kansu daga barin tsiraikin wasu amma watakila mutumin banza wanda ba karimi ba shi watakila ma bukatarsa ya ga tsiraikin watakila za ga wani tsiraikin yake son ya kalla amma karimin mutum mai mutunci to baya son ya ga tsiraikin wani kamar yadda kuma baya son a gana ya ce to wannan ladabi ne na girmamawa na masu mutunci waɗanda ba su shiga kan tsiraikin in za ga wani ko banɗaki ya shiga ko a irin taro duka mutane ko a kasuwa ba fa ƙofa a banɗaki amma ya shiga ba zai rufe ba saboda shi bai san mutuncin kansa ba wani ko zai shiga yana wurga mashin ɗinsa ne amma a bakin kasuwa ko a bakin hanya sai ya kafa mashin ɗinsa kuma ya ja zurfinsa ya zaro azzakarin shi ya cilla fitsari mutane suna gani wannan ba karimi ba ba yi da mutunci ne ko akwai mutunci wani mai mutunci ko bayan gida ya matsa shi ya rasa yadda zai wallahi ba zai iya wannan abin ba kan ciki ko ya ne wani sai ya ci sai dai ya tutu ya tattara fitsarin sai ya tafi inda yake saboda mai karamci shi yasa malam ya ce waɗannan ladabban fa na kariman mutane ne masu kima masu mutunci su suke yin wannan amma wani za ka ga yanzu ya zo ya tuɗe wannan sa na ga ana ta kalle ana ta magana cewa mutane su daina bayan gida barkake a ko'ina ko to dama karibin mutum zai je bayan gida a ko'ina a kan titi mutum ya tsuguna ya bayan gida karibin mai mutunci ka taɓa ganin haka na to me yasa kai kake yi kai karamcin ne ba ka so ka zama mutum mai kima mai daraja shi yasa kake yi a ko'ina ka tuɗe wando ka zura rawa mutane kashi kawai ka fila sai ka yi gaba wannan gurin kan ka kashe kuma kowa ya ganka da mata da suke wucewa da yara da kowa sai ya ga tsiraikin ka a ba kai kuwa ba ka da mutunci wallahi ko sai an gaya ma ba ka da mutunci ai ba kai mutunta kanka mugiya maka mu gaskiya ashe kenan waɗannan dabbobin Allah ya saka saboda karamar dan Adam ya mutunta shi ya tsare masa tsareshin abu na shida suka ce tahsinu muru'atin na wa hifzi awratihi wato domin Allah ya katange ya tsare ya kuma mutunta muru'a irin ta dan Adam muru'a ita ce mutuncin dan Adam Allah ya yi dan Adam da mutunci amma akwai masu wulakantar da kansu Qur'ani cewa wa laqad karramna bani adam wallahi inji Allah na girmama dan Adam a wata ayar yake cewa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim na halitta mutum wallahi a cikin kyawun sura kuma duk kyawun surar nan dan Adam ya fi kyau da sutura yayin da ya sake tsiraitin ka to abinda ake kira sau'a wani abu mai muni shine zai bayyana to kaga da an maka kyawu amma yanzu kai ka muna na mutanka Allah ya yi ka da kyau da sutura da komai ka kuma sai ka sake tsiraitin ka a fili to kuma shi kuma tsiraiti ba shi da kyan gani ba shi da kyan gani ba a yi tsiraiti don ya zama abin da ake zura mai idanu ana ganin sa a amma ka ga fuska an yi ta don kowa ya kalle ta saboda haka ma shi yasa fuska da wuya ka ga an mata riga rigar fuska akwai a wannan sai mata da aka ce su saka niqab su kuma abin da ake gudu shi ne fitina domin fuska tana jawo hankali da yawa daga cikin mazaje akwai masu bin fuska ya ga dan hanci siriri haka fari sal shi kenan nan zai yi kabi nan zai to an ce a rufe saboda gudun fitina to saboda a kiyaye maka muru'a da mutuncinka shi yasa aka shar'anta wannan domin dan adam ya zamanto an karanta shi kuma har a cikin gidansa an mutunta shi hifzu awratihi mutane su kiyaye tsiraitin manzo Allah yana cewa kada ka yarda wani ya ga tsiraitin ka in ba ma kake ba kada ka yarda wani ya ga tsiraitin ka in ba mai jiki shi ma ko wannan ala wajhil jawaz ba wai abu ne wanda kuma dan ka ji wannan magana da shikenan sai ka je sai keke ka tsaya ba haka ake magana ba malam dan Allah ka ka dauki wannan fanki idan wani abu yayi har ka ga tsiraitin ka to ba wani abu ba ne kiwa amma ba wai sana'a ba ce shi kenan ka zo kawai shi kenan da dir a to ai an ce ba wani an ce ai ba ne bai yi kalla haka ake ai abin tsoro ne kuma abu ne wanda ba ya da kyan gani ba ya da kyan gani saboda haka ba wai abu ne wanda za a zo a yi faru ne shi ba yawa shi yasa annabi ya ce ku tsare tsirai amma sai da mutum ya zo a bakin kasuwa a taron jama'a ya cilla fitsari wannan ba ladabi ne na addini environment bai kamata a daudaka shi da iskar da ba ta da kyau cikin gari ka zo kana fitsari iska tana ɗauka tana yawo da waɗannan abubuwa bai dace ba abinda ya dace shi ne a samu magiwayi sannan a shiga a rufe ka gama nan ma da dai mun san ko a ƙauye da ba su da mantakai misali yawanci za ka ga bayan gari ake fita shi yasa ma an ka ambaci bayan gari da bayan gari wato ba a cikin garin ake ba to a bayan gari ma idan an je aka tsuguna to sai an tona rami sannan idan ya yi bayan gidan ya gama zai dawo da ƙasar kuma ya binne wannan ba na dubban a ƙauye amma sai ga shi ɗan birni yana yin kashi a fili ba ya rufe ba mu san ko shi kuma wanda irin za a kira shi shi ne ba ƙauye ko wancan ɗan ƙauyen da ya binne kashinsa da wannan ɗan birnin da ya bar kashinsa a fili wanne ne ba ƙauye a to kaga kenan dama a shi maganar da ake cewa akwai ba ƙauye a birni akwai kuma ɗan birni a ƙauye to yanzu ya fassaru kenan akwai a cikin gari ƙauyawa kuma nan cikin garin a zagaye kawayawa cikin gari an karfe su amma kawayawa abu na bakwai shine al-izlaqul fitna wa karamati kullal wajidan min at-tarafayn an shar'anta an yabi izinin shiga gida ba dan komai ba al-izlaqul fitna domin a rufe kofar fitina domin idan aka bari kawai wani zai shiga gida ba su izi to watakila yana shiga ya ga matar gidan a surar da yake sanya gani kuma ta game shi ya shiga fitina ko bai shiga ba to watakila wannan kuma shaitan ya dinga kawata masa abin da ya gani a jikin matar to kaga kenan an samu fitina shi za a yi maganar a abokai a zo a taro ga matar ga ajin kujera sai kuma ga ta nan kawai shi kenan a zauna a ku dai gana da kai matar ka tana can wannan shi ne gaskiyar magana saboda shaitan yawo yake watakila matar ka tana da sura wanda wannan mutumin da kuke tare yana son waɗannan surar shi za a ga wai kawai abokai an kai amarya sai su zo su cika ɗaki wani yana nan kawai mugu ya yi shiru mugu ne ya yi shiru a bayan shi da yana cikin abokan ango ka gane duk ana ta magana shi baya magana sai ya san in an jima sai ce amarya kenan wannan a kore shi da wuri wallahi a kore shi da wuri dan kuma a musulunci abinda ake so shi ne an kai amarya sai an kai to shi kenan abokan ango yiwu daga an iso kofar gida ka sai ku daga kowa za mu yi ban kwana da ku Allah shi albarka kuma na gode irin ke muku da ku amma shi dan gida ban da ku kowa ya samu ku ai kun yi abin da ya kamata amma sai an shiga da kai ka je tukunna ka ga watakila gadon da kai baka taba kwana a kansa ba baban ta ya biya an kawo an adanta daki dakin ga kawai tsun mokara ne a cikin kai kai ne kuma abokin ango ba za a shiga da kai ba wallahi ba za a shiga da kai ba ya kuri idan gaskiya ake biya ba duk wanda ya sake wallahi za a yi masa sakiya ina biya maka shi yasa ai manzo Allah cewa ko auren kake nema ka boye ka daina wani daukan kowane aboki ba za ka tafi daɗi da shi kun ɗau ɗan mashin kuna tafiya kuna ta taɗi za ka shi idan aka ji abin da yake yi daban kai ma abin da kake yi daban to in baka yi sa'a ba a tafiyar in dai za a cike tara guda in ba a yi sa'a ba zai yi fashi daga ƙarshe ya kwace ta amma kai ka jawo makanka to da kai ka ɗauka da kai da aka ce ka ɓoye neman auren ka kar ka bayyana har sai an zo ɗaurawa shi yasa kuna da wasu illoli da ba ku san illoli ba ne suna damu wannan yasa kake ganin wai amarya tana da nambar wayar babban abokin ango tana da nambar wayar ƙaramin abokin ango tana da wayar tsakatsakin abokin ango to yanzu dan Allah dan annabi kuma kowa zai buga me zai faɗa bayan ta riga ta je gidan wani ina ruwanka da ita ya buga hello lafiya lafiya ni kwanan ba na gani ma ne ba a iya yi tafiya a to ya kamata in zo mu gaisa ka ji fa ba haka ba ne shi kenan dan ƙarya in ya tashi tafiya sai ya zo ya ɗan lemu wai zai kai mata lemu to me ake so a yi waye suka ta kawai ne saka izlaqul fitna musulunci ya saka wannan dan ya toshe kofar fitina kada a buɗe ta kuma karamatun domin ya ba da karamci kullum min al-arbain kowanne daga cikin ɓangarorin ya ba wa miji ɓangarensa da darajarsa ya girmama ita matar da ɓangarenta shi ya sa ba za a shigo kanku ba sai kun ba da izini an girmama mata an girmama miji wannan saboda haka musulunci ya saka wannan ƙa'ida نتقص شيء باهتراب الناس وحفظ عوراتهم وشخصيتهم والتعدي على حرماتهم وسكناتهم وغير ذلك. مسلمتي يا سكا أمرين أن يمئي ذني إذن ذا أشدقنا سبودا جرم مشيطا أدم دسألي سري سنكا دمتن تكركا دكما كدواني يتأدنتي أكل الحرمكا haka nan kuma kada wani ya ta'addanci akan nutsuwar sa da yake da ita a cikin gida, saboda da kana shiga babu izini to ka tayar masa da hankali. Ya za a yi kuma zama zai je ya dauko wannan ya saka ko ya dauko wannan, ka tayar mishi da hankali. So ba a so so wannan su ne hikimomi da Allah tabaraka wa ta'ala ya saka a wato a wajen shi da gida. Sai wasu abubuwa da suke raye gida wanda su kuma da matar da mijin da ya kamata su raye waɗannan abubuwa. Ana raye gidaje, gidaje suna rayuwa da salatun nafi, ita ce sallar nafila. Shiyasa manzon Allah ya ce ij'al nasiban min salatikum fi buyutikum, ku sanya wani ɓangaren rabo mai girma, wani kaso mai girma ya zama rabo ne na raya gidajenku da yin sallar nafila. Amma sallar farilla to a tafi masallaci a je a yi, amma ka yawaita nafila a gidanka saboda gida yana rayuwa da yawan nafila. Nabi wanda shi da kasratu qira'atul qur'an, yawan karatun alqur'ani. Dan manzo Allah ya nuna cewa duk gidan da ake karanta alqur'ani yakan zama gidan kamar gida ne ko mai generator, za mu iya cewa a lokacin da aka dauke wuta, idan an dauke wuta in gidan ka da generator to za a rinka hangowa gidan da gane yana haske. To haka duk gidan da ake karatun alqur'ani a gidan, mala'iku suke ganin wannan gidan ta ko ina hakkin sa yana bayyana. Daga in kana san alheri yayi yawa a gidan ka to a yawaita karatun alqur'ani, idan kana son sharri yayi kadan a gidan ka to ka yawaita karatun alqur'ani. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana. Khususan a cikin karatun alqur'ani ana son ka yawaita karatun suratul baqara, domin tana koran shaitanu kuma matsafa ba sa cin nasara a kan gidan. Idan wani zai yi maka tsafi ko jifa ko menene ake cewa, ko in dai kana yawan karatun suratul baqara a gidan to annabi ya ce surar ta gagari masihirta da matsafa duk ta fi ƙarfinsu. Daga in kana karanta suratul baqara babu wani abun da zai faru da kai, kuma shaitanu ba za su zauna a gidan. Waɗannan da su ake raya gidaje. Sannan na uku ko na huɗu shi ne zikirullahi ta'ala, yawan ambaton Allah. Kai ne istighfar, kai ne salati mu'allif, kai ne tasbi'i, kai ne tahmidi, kai ne takbir, duk kana yin wannan. Dama annabi ya ce ahabbul kalami ila Allah arba'u, kalmomi ko magana da suka fi soyuwa a wajen Allah hudu ne. Na ɗaya subhanallah, na biyu alhamdulillah, na uku wala ilaha illallah, na hudu wallahu akbar. A wata ruwaya an ce la hawla wala quwwata illa billah. Ita kuma la hawla wala quwwata takka ce daga cikin taskokin Ubangiji. An ce tana da fa’ida in kana yin ta har guda 90 da wani. Ƙarama daga cikinta shi ne ta yi maka maganin takaici da bakin ciki. Wannan ƙaramin kenan. To sauran kaga baka san iya abin da Allah zai magance maka. So ka yawaita waɗannan kalmomi a cikin gidan, gidan yana yin albarka. Amma yanzu kaga galibin gidaje ai arewacin Tukole. to arewa inda irin wannan arewar sai da aka sa ta a gaba kuma har ta zama 24 ai ta shiga ku wanda yanzu gashi an saka mu a gaba ba gaskiya bane to dan haka ba ka da aiki sai kallon abubuwan da ba su dace ba tashoshinka duka ba na kirki ba ba a ambaton Allah a gidanka saboda haka dole shekaru su kawo masauki a cikin gidanka kuma za ka gamu da bakin ciki iri daban-daban da ta kai ce kada fa ka ɗauka wai bakin cikin wai sai wani abu ya same ka ne wani abu daban a'a a cikin gidan Allah zai haifar da bakin cikin kuma ya rinka damu ko ga zama ba ka son zama a gidan ko kuma ya zama to kawai da kai da matarka sai a sa gaba a tsakani kullum gidan baya maka daɗi ita baya mata daɗi kai baya ma daɗi idan ku biyun nan gida baya muku daɗi to ƴaƴan da muka haifa ba za su ji daɗin gidan ba shikenan gida ya zama wani abu daban waɗannan su suke raya gidaje waɗannan abubuwan da muka faɗi shi ya zama wata ruwa take nuna cewa su ne baqiyatu saliha ayyukan da suke wanzuwa da ci gaba da albarka waɗanda suke da nauyi a mizanin ɗan adam ranar tashin alkiyama to ga wasu abubuwa kuma da malamai suke kallon cewa su suke sabbaba gida yayi albarka waɗancan ana raya gida ne da su amma gida yayi albarka ita kuma albarka wata aba ce wacce ɗan adam in Allah ya masa ita to zai rayu cikin sauƙi komai nasu zai zamanto mai albarka na ɗaya taqwallah tsoron Allah kada ka rinka kafa aikin zunubi a cikin gidanka ka ji tsoron Allah bai kamata ka zo ka kafa ayyukan sabo a cikin gidanka idan tashoshi ne wai ka fi son ganin waɗanda suke na gaza wannan ka kafa alfasha a cikin gidanka kuma babu tsoron Allah wal amalu salih ayyuka nagartattu za su taimake ka wajen sababin samun albarkar gida daga cikin amalu salih akwai ƙeda sallah akwai nafilin akwai waɗancan azkar ɗin da muka ambata akwai karatun alqur'ani waɗannan duka suna daga cikin amalu salih na biyun sa shine fi'lul wajibat wa tarkil muharramat aikata abinda Allah ya wajabta ma Allah ya wajabta maka ka yi salloli biyar amma ba a cikin gidanka ba ka zo masallaci a yi jam'i da kai aikata waɗannan za su taimake ka ciyar da mutanen gidan wajibi ne yi musu sutura tun da kai ka ajiye su wajibi ne kare musu mutunci wajibi ne wannan ya haɗa mace da namiji kowa ya kare mutuncin ɗan uwansa ya girmama ɗan uwansa to gidaje su yana yin albarka amma idan ya zamanto kawai cutar matar take ita ma cutar ka take ha ɗinki ake ta bugawa a cikin gidan to shikenan kai kana da kuɗi ba za ka ba su abin da zai ishe su ba baka sauke wajibi ba ita kuma a ƙarƙashin abin da ka bayar take so sai ta yi adashi wannan abin ma da bai isan ba za ta yi buɗe adashi a cikin su dukkan kucin amana kuke ba wanda ya tsaya da gaskiya a tsakanin shi yasa yanzu hatta wasu yara sun gane uwarsu matuciya ce tana cutan babansu domin watakila baban shi ya ba da 2,000 ko 3,000 a je a yi cefare sannan kuma ta ba su 1,000 da wani abu ta zo ta yi abinci mara kyau kuma ta saka a gashin 1,000 saboda haka ƴaƴan su ma idan tun da sun gane haka sai in sun je sayowa magi sai su ce mama magi su ya ƙara kuɗi saboda shi ma yana son ya nasa a kai da yawa ƴaƴan suna irin wannan sai yawa suna biya mu saboda haka magin da zai zama na 100 to sai ya dawo ya ce mata 150 ne shi ma yana son zai yi 50 a cikin kudin cefanen babansa kaga dukkan gidan ya rayu a kan cin amana da rashin gaskiya so mata da yawa suna irin wannan to kuma gidan sai ya rikice saboda kowa bai da gaskiya a gidan sai Allah ya dauke ku ya tagwara matar tana faɗa da mijin yana faɗa da matar ƴaƴan kuma suna cewa baba da mama fa ba sa shi to yanzu ya za'a wata rana zai zo in ba sa'a ba ko su nuna ba uban su dan yatsa haka ne ko kuma su nuna ba uban su dan yatsa to daga lokacin da ɗa ya fara nuna ba uban su dan yatsa to al'amari ya lalace gida ya dawo ba shi da albarka ba, wannan gidan ba zai albarka. Ko kuma ka zama to gashi Allah kana ta samu amma ba ka yi kyauta, kawai sai dai matarka ta ga ta jazib wata kasuwar da ka kuma duk kuɗi ne a ciki, amma sai ka kirga dare har sha biyu dare har karfe ɗaya kana lissafin kuɗi, kuma da safe ta jazib ta ɗauki jakar kasuwa ko kuma ba ka ba ta ba. To kai wannan alfarma da Allah ya maka, ka bayar mana ko zuka ta za su taru a ƙarƙashinka su yi ta maka addu'a alheri. قال لك جماعه فاوقع ويقول لكل همزه اللمر الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده. تو ايوا هكا كما تفهمتوا سبب ذاك فعل الواجبات ايكت واجبان جدا وترك المحرمات ده غير ابن ده اكبر انت ينا جاوا بجدا البركه. ابناء اكشي ده ذكر الله عند دخول المنزل ka ambaci sunan Allah lokacin da zaka shiga gida, wannan yana sa gidanka ya zubar. Wata ruwaya ko da yake ba ta inganta ba tana cewa akwai karanta kurkuwa, amma wannan dai ba bai inganta ba. Abin da ya inganta shi ne idan ka dawo gidanka ka fara shiga gidan da kafar dama, in dai ba ka manta ba kafar dama ta fara shiga, amma idan ka manta ba komai. Amma in baka manta ba to kafar dama ta fara shiga gidanka, an gane? To sai ka ce bismillah, wannan bismillah ne din ya fi komai da kake tsammani albarka. Bismillah ko bismillah walajna wa bihi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah, da sunanka ya Allah muka fita kuma da sunan naka muka dawo, kuma akan Allah ubangijinmu muka dogara, amincin Allah ya tabbata akan ku mutanen wannan gida da ƴaƴanka da matanka fa duk kai ba wannan ya ba zai yi albarka ba. Kama babbar matsalar ku shi ne lokacin da ka zo ba ka san ma da ƙafar da kake shigar gida ba, ko ta dama ne ko ta hagun ba ka sani ba. Sannan kuma idan ka zo abin da kake baka wannan addu'ar sai dai ka ce irin wai yanzu oga ya dawo, dodon gidanka nan ya dawo, dama tsoronka ake ji daga nan yara kowa sai tantala sai ɗaki. Ba ka yi ma kanka rahama ko ba ka jawo ma kanka albarka. Jama'a ku koyi ladabi saboda gidajen ku su yi albarka. Shi yasa za ka ga idan kana irin waɗannan tarbiyya za ta zame maka da sauƙi. Dole ƴaƴan gidan za su bi Allah saboda Allah ne zai maka domin shi kake nema. To wannan zikrullahi inda dukul manzil a lokacin da za ka shiga gida, wa inda ta'am lokacin da za a ci abinci ka saba wa matarka da ƴaƴanka da kai kanka, kowa zai ci abinci ya ce bismillah, saboda wallahi manzo Allah ya ce duk wanda zai ci abinci bai ce bismillah ba to da shaytan yake ci. Shaytan ya duba maka a ciki, daga daga zarar shaytan ya tsoma hannu to ba albarka. Ka ce bismillah kuma ka ci da dama, domin da yawa suna ci da hagu kuma suna kallon yaran suna ci da hagu, gida ba zai albarka ba domin shaytan ne yake wannan. Zikrullah inda nawm, lokacin da zaka kwanta bacci ka kwantar da hankalinka da bismillah, da karanta ayatul kursi, da karanta amanar rasul, da karanta qul huwa, da karanta falaq da na, wannan a taƙaice kenan. In muka yi nisa da kai da karanta suratul sajada da kuma karanta suratul mulk, duk ka karanta su mala'ika Allah yake turowa har gidanka ya zo ya tsaya a gidan, kuma ya rinƙa yi ma shaitan kashedi kul banda nan wajen. Mala Allah ya muka gata ko bai ba ba, kai ka je ba kai ne ba ka yi, kai kai ma kanka illa Allah ya maka komai kai ne ba ka yi, ga su nan kuma abubuwan ga su kekewaye da kai amma ba ka yi amfani da su. Ana cewa lokaci ya yi ban gama ba. Wa inda al-khuruj, haka lokacin da za ka fita a gida ana yin azka bismillahi tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah lokacin da zaka fita kenan da sunanka ya allah bani da kalbi bani da dabara kuma gare ka na dogare allah allahumma inni a'udhu bika an adil allah ina neman tsari kada ka bari in batar da wani kuma kada ka bari wani ya batar da munafiqa ka ji ba kuma ina neman tsari ya allah kada ka bari wato an abilla wani ya kaskantar da ni au uzan ko in kaskantar da wani duk wannan ladabi ne wanda za ka fita allahumma inni a'udhu bika an adilla au uzan au azilla au uzan kar ka bari a batar da ni kuma kar ka bari ni in batar da wani ko kuma in kaskanta ko wani ya kaskantar da ni au uzlama au uzlam kada ka bari a zalunce ni ko ni in zalunci wani kuma ya Allah ka tsare ni kada ka bari au ajhala au yujhala alai ko amun jahilci ko kuma ni ne ka dubi wannan kalmomi kuma mala'ika ne a kofar gidan lokacin da kake wannan yana cewa kufita wa wukita an isan maka duk abin da ka roƙa Allah ya ce a gaya maka an isan ma kuma an kare ka a kan gudu shi yasa sai ka fito ka koma gida lafiya ba wala wannan shine abin da ya kamata lokacin da za ka fita an matsa cewa lokaci ya karatu amma dai gaskiya ba mu gama sau shi kenan masu kallo da ɗorawa a kan kyamara waɗanda suke ba mu rediyo sun ce lokacinsu ya yi da haka iya mintocin da suke bukata ya cika sau da haka za mu aje gobe za mu kare kayan allah sun allah ya kai mu allah ya kai mu gobe
salatu wa salamu ala rasulillahi na oba assalamu alaikum wa rahmatullahi akramat Allah bai masu bukatar tambayoyi addu'o'i ko jira da wani bawo Allah yake mala yana so a ga shi da addu'a ai shi da shawara ta amma ta ran ka ce kudi ne ran ne ne gare da wannan addu'a Allah ya sa
subhanahu Allah bai jin da bayar maka Allah ya bayar maka da burin mana da suke wannan aiki Allah ya tona musu asiri Allah ka sa a same su cikin gaggawa kuma Allah ya sa ba su bakar da kudi ya Allah ya dawo maka da kai an zalunce ka Allah ya dawo maka
amin akwai saka da na gaba akwai kamfanoni zuwa biyar da wani bawo Allah akwai Yesu Najeriya PNC akwai Golden Bay akwai Cabo de Bon Vista akwai Brazil Najeriya Jinja akwai Kuwait akwai dan mako ko na kai wanda suka fi nauyi a gobe a wannan masallaci da ke ruwa ta ko addu'a Allah ya kai fara masallaci
to Allah ubangiji ya fata musu da alheri Allah ya biya
ko kai Allah mu da ke kawo wani sha amma na ba ta kuwa da Allah mu ne kara musu albarka
Allah ya biya Allah ba da albarka
karma kallon da wata bayar Allah ta kada ne na karshe wanda kan yi taimako take nema dan mai iya inda ya rubu ya bar ta gidan haya kuma kuna fama da haya ko gowa ne gidan haya to amma akwai inda aka bar musu titi biyu da lambar da take ko amma ba ina ba kuma kuma ba mu ne kuma kamar ko 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 ko
بارك الله فيكم وعلى آله محمد وبارك على إخوانه وعلى آله وصحبه أجمعين. حبيب الله تعالى كتب الإيمان والسلام الرحمة والخاشع المعمل المتفضل أبا الله بنا رقوم يا أبا كتبه بنا نزرك يا أبا في بارك بك أي كتاب أن الجمعان تكتبنا ومعلم القوى المتفعل يا الله في القوى المتفعل Allah ya kanta shi kuma a gida da mai kowa da lafiya. Wajibi Allah ya fi ba da kaɗan samun da kuma da mutan kuma na masa kuma Allah. Muna da kawai Allah ya kuma na albarka da gida da mu da ya mu da matan mu da ilimin mu da dukiyoyin mu da kasar mu da jana mu da garin mu ya Allah ya kai mu da albarka. Wajibi muna da kawai Allah ya kuma da matasan mu da kuma da kwakwalwa da zuwa da abin da zai musu amfani duniya su da lafiya. wanda wadanda suka yi aure da kabila musu wadanda ba su da shi ka ba su aiki a kan albarka wadanda ba su da aiki ka sa musu aiki da su da shi ka ba su wato nasara a cikin wannan ke da jarraba da tsawa da suke a dogon ko kuma da tsantiya wadda suke kariya musu a cikin da amma muna zuwa kuma ga martaba mai gari wani Allah ya masa rahama Allah ya kai masa kafiya da kabarinsa wanda ya bari Allah ya masa albarka muna roƙon Allah wanda ya kira musu jagora da cikin da aka saba su kacin su wajen da ya tausayi al'umma ya yi kota Allah ya tsira Allah da ya haɗa su mu samu ruwa ba za mu da ruwa har yanzu da muna roƙon Allah ربنا لا تجعلنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آمنا بالذي أنزل الله وكلنا به رشدا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.